نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهكا يوم مسلمي إنا غيسيكو غيسوا تأدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله بوديا ديبو ديكلاري ستبتك الله سبحانه وتعالى wanda ya hada mu a wannan masallaci mai albarka na Uthman bin Affan a nan kofar gadan kaya a kanan mu ta dabo a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 14 ga watan al-Muharram watan farko a kalandar musulunci a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 12 ga watan 2 shekara ta 2006 miladiya don tattaunawa akan wannan matashiya mai matukar muhimmanci kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai wannan lokaci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so ya jarrabi mu al'ummar musulmi da waɗansu kalmomi na ɓatanci da aka yaɗa su ta kafofin yaɗa labarai a waɗansu ƙasashe daga cikin ƙasashen Turai musamman mafarasu daga ƙasar Denmark da Norway har abin ya je Faransa ya je Spain kuma har waɗansu ƙasashe suke kurarin ci gaba da yaɗa wannan abu namunanawa ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya kamata ƴan uwa mu sani cewa tauhidi shine jigon jigogi kuma shine shishiken shikashikai, shi kuma tauhidi yana kaiwa ya komo akan al'amurra guda uku waɗanda su ne mafiya girma cikin abinda tauhidi ke tattaunawa a kansu. Al'amari na farko abinda ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala, samuwarsa, rububiyyarsa, ilahantakarsa, sunayensa da siffofinsa da ayyukansa. Abu na biyu abinda ya shafi annabta, kasancewar annabawa su Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa don su zamantowa sita sila tsani tsakanin shi Allah zuwa ga bayinsa. Da haka magana akan annabta magana ce wadda take da alaƙa da tauhidi. Sannan sai magana akan ranar tashin kiyama tun daga alamominta da kuma shimfiɗarta shine alhayatul barzakhiyya da kuma abin da zai faru a ranar da kuma sakamakon ƙarshe da ke jiran kowane ɗaya daga cikin talakai ko dai ya kasance ila jannatin aliya qutufuha daniya yuqalu li ahliha kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ubangiji ta'ala samu cikin su ko kuma ila narin hamiya. Allah tsare mu. Da haka magana akan annabta magana ce mai muhimmanci wadda take da alaka da tauhidi wadda ba ta buƙatan sassauci ko ba ta buƙatan tattaunawa wai dan musulmai su gabatar da wani bangare na sassauci ko a sassauta ra'ayi tunda duniya tana buƙatar a zauna lafiya a tsarkake ta daga rudani da tashin tashina da kuma abinda ake jin tsoron faruwarsa na abinda ake kira sirabul hadarat wato clash na civilization. Babu wani sassauci akan magana akan aqida, kuma ya kamata mu sani ya ƴan uwa musulmi annabtaka da manzanci zabi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, ba yawan ibada ne ke mai da annabi ya zama annabi ba, ba kwazo da himma ba ne ke mai da annabi ya zama annabi, duk da cewa kwazo da himma siffa ce daga cikin siffofi na annabawa. To amma an ba su annabta ba dan kwazon ba, ba dan himmar ba. In ba haka ba, da sai a ce duk wanda ya kwazo a yau ko a gobe ko a jibi yayi himma, to ya tsammaci a turo shi zanto annabi ko zuwa Kano ko Abuja. To amma abin ba a himma bane ba, zabi ne daga Allah. Ubangiji ta'ala ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Allah shike zaba ya darje, ya zabi manzanni cikin annabawa, ya zabe su cikin mala'iku. Manzanni cikin mala'iku waɗanda su suke isar da sako zuwa ga annabawa, manzanni cikin annabawa mutane waɗanda su suke isar da sako zuwa ga al'ummomi a zamanna daban-daban da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo su don su zanto masu bishara, su zanto masu gargaɗi, don yankewa ɗan adam hanzari. Rusulan mubashirin wa munzirin li an la yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. To kuma annabawa sun fi kowane mutum kirki a tarihin dan adam. Duk inda kaga annabi a zamanin da ya wuce a baya ko a wannan zamani na lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam, to annabi ya fi kowane mutum kirki cikin mutanensa, ya kuma fi su hankali, ya fi su sanin ya kamata, ya fi su basira. Dukkan marubuta na Turai masu adalci wanda suke kokarin kwatanta gaskiyar da shaidu na tarihi suka tabbatar, suna tabbatarwa annabawa kimar su da darajar su, koda ba su yi imani da su ba a matsayin annabawa ne. Sa iya sa su a layi na jarumai ko waɗansu fitattun mutane wanda suka kawo juyi a cikin duniya, wanda aka ji motsinsu ko ɗuriyarsu kuma sun yarda mutanen kirki ne, duk da cewa Allah bai sa sun yi imani da su ɗin ba. To wannan kaso na kirki da halayya ta gari da ɗabi'a ta gari da mutunci, rabon da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi ta wannan fuska, rabo ne da ya tsara rabon kowane annabi da Allah ya taɓa turowa a ban kasa. Kasansa ya tsara na sauran tsoka. Ubangiji ta'ala ya bashi ɓangarori da ya fice da su a tsakankanin, ba ma ga magarin mutane ba, a tsakankanin wato ainihin annabawa ɗin ya zama shugaba, yana da abubuwa masu yawa da ya fice da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na farko dai, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkake nasabar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yadda shi ɗan Abdullahi ne ɗan Abdul Muttalib, ɗan Hashim, ɗan Abdul Manaf, har ya zuwa annabi Isma'il, salsalarsa cike take da tsarki, bai keto wani ruɗu a cikin salsalarsa ba, bai kuma keto ta ubanni waɗanda suka yi abin kunya a zamaninsu ba, irin abin kunya da zai sa mutum ya gudu ya bar gari don kar a nuna shi da shi. Manzon Allah bai ratso haka ba, duk da rantsin jahiliya da kakanninsa suka keto daidai lokacin da babu annabta, amma Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake shi ta wannan fuska. Wanda babu wani shugaba a yanzu daga cikin shugabannin ƙasashe da za ka ƙirga ubanninsa ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, ka samu dukkaninsu cike suke da tsarki da salaha, sai ka samu akwai ruɗu a cikin nasabarsa. Musamman kuma cikin shugabannin da yau su suke mallakar duniya ko su suke faɗa a yi ko a bari. Yanzu idan ka ce za ka ƙidaya nasabar Bush ko ta Ariel Sharon ko ta Jacques Chirac, ina jin za ka samu ruɗu mai yawa ta cewa a wani wurin ya biyo tsatso na mazinata ko na 'yan marisa ko na 'yan luwaɗi ko na ɓarayi 'yan yankan aljihu ko na 'yan ta'adda. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya tsarkake na sabarta, bai keto cikin irin wannan ruɗun ba. Shi da kansa ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito malamai ke karantar da mu shi, wanda aka karɓo daga Wasila ibn al-Asqa, yake cewa Ubangiji ta'ala ya zaɓi Kinana daga cikin ƴaƴan annabi Isma'il, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya zaɓi Quraysh daga cikin zurriyar gidan Kinana, sannan Ubangiji ta'ala ya zaɓi Banu Hashim daga cikin zurriyar Quraysh, sannan kuma ni Ubangiji ya zaɓo ni daga cikin Banu Hashim. To kaga kenan manzo sallallahu alaihi wasallama zababban zababku ne gaba ɗaya. To wannan wani abu ne da idan mutum ma bai yi imani da shi ba, ya kalli irin wannan nasaba, to alal aqalli in yana da adalci, adalcinsa zai hana ya yi ɓatanci a gare shi, ba zai zage shi ba ko ya munana magana a gare shi. abu na biyu kulawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi irin kulawar da ta kara wanda ya bai wa sauran halittu. Allah madaukakin sarki ya kare shi tun a shekarun yarinta da kuruciya, wanda duk wanda ya ga kuruciyarka zai iya haddasa wani abu da kai na rashin kirki, ko ya ganka kana yaro kai marowaci ne, ko kana yaro kai sarkin tso kana fada ne, ko kuma kana yaro kai mai cin zali ne. Duk wanda aka duba yarintarsa a nan cikin mukila a samu ɗaya daga cikin ababen da a iya aibata masa da shi in ana aibata mutum da kuruciyarsa. To sai Allah ya tsarkake yarintar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuruciyarsa, kamar yadda ya tsarkake lokacin samartakarsa. Duk wanda ya keto shekaru na kuruciya, musamman irin na tashan balaga da gafin balaga, to kila in an karanta tarihin mutum a wannan lokacin a iya samun abin da za a aibata shi da shi. Amma in ka kalli tarihin Annabi lokacin da yake tsakanin shekaru 14, 15, 16, 17 cikin goshin balaga da kuruciya, gigi na samartaka ko na kuruciya bai tasiri a kansa ba irin yadda ya yi a kaina ko a kanka ko a kanku ko a kan waɗansu daga cikinmu. Wannan Allah ne ya bashi kulawa ta musamman, ya kewaye shi da kulawarsa subhanahu wa ta'ala. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim daga Anas bin Malik, Allah ya kare da a gare shi. Manzo Allah da kansa yake cewa mala'ika Jibril ya zo masa lokacin yana tare da yara yana wasa shi manzo Allah din, sai ya kama shi ya kwantar da shi, sai ya tsaga kirjin shi. Bayan ya tsaga kirjinsa, sai ya fitar da wata tsoka ko gudan jini. Bayan ya fitar da wannan gudan jini, sai ya nuna masa shi, yace haza hazzu shaytani mink, wannan shine kafan shaytan a jikinka, gata an riga an cire shi. Sai manzon Allah ya wanke wannan tsoka, sai mala'ika Jibril ya wanke wannan tsoka a cikin wani kasko na zinari, ya wanke ta da ruwa mafi tsarki a sararin duniya, shine ruwan Zamzam. Sannan ya mayar da wannan tsoka inda take, ya kuma haɗe kirjin kamar ba a taɓa keta shi ba. Wannan kariya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hadisi na cikin Sahih Muslim. Kila mutumin da yake wannan zamanin shi zai fi kowa saurin gaskata wannan. In ya zanto likita a asibitin Murtala duk da karancin kayan aiki da ake da shi, ba a kwatanta shi da na sauran kasashen da ke suka ci gaba, zai iya faɗa mutum ya cire wani abu ya mayar, ko mutum ya tafi ya ci gaba da yawo. To ai kaga wannan ba abu ne da zai gagari mala'ika Jibril ba. Musamman kuma tunda ya zo ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ya mayar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi akan ɗabi'u na gari da halaye na gari, ga karamci, ga kyauta, ga haƙuri. Abin buga misali ne shi wajen ba da taimako, ballantana riƙon amana, ballantana gaskiyar zance. Don haka wani mai yabansa yake cewa, fama hamalat min naqatin fawqa rahliha abarra wa awfa zimmatan min Muhammad. Tunda abin hawa yake cikin duk abin hawan da aka taba yi a duniya, ba wani abin hawan da ya taba daukan wani mutum mafi cika alƙawali, mafi mutunci, mafi daraja irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu na uku, Ubangiji ta'ala ahaqahu bil isma, ya kewaye shi da isma, ya mayar da shi ma'sumi. Isma din nan tana da wujuh da bangarorinta. Ma'sumi ne shi kararre tsararre, ta yadda abokanan adawa ba su ci nasara a kansa ba, su kassara shi, wato su hana shi isar da da'awarsa. Duk irin yadda suka kulla makirci, Allah ya mayar da makircin zuwa gare su. Wa yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu karul makirin. Ma'sumi ne shi ta yadda baya da wani abin da zaka gani ka kushe shi, baya da makusa a tattare da shi, baya da abin zargi, baya da wani hali da zai kore mutane su bar shi saboda wannan mummunan halin. Allah ya ce da taushin hali da kyakkyawar ɗabi'a, yace fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Saboda rahmar Allah gare ka, sai ka zanto mai taushin hali, taushin magana, taushin mu'amala. Shi yasa Aisha tace bai taba dukan kowa ba, ko mace ko yaron gida, sai fa in a fagen fama ne wajen yaki. Amma haka kawai ana zaman lafiya a gida, ya daki yaro ko ya daki mace bai taba yi ba, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya sa shi ya zanto mai isma ta wannan bangare, mai isma ta yadda aka tsare shi daga zakewa manya-manyan laifuka. aka tsare shi daga abubuwa waɗanda suke duk wanda yi su za a yi Allah wadai da shi, ayyuka na wus, ayyuka na tir, ayyuka na mata, a Allah ya tsare shi. Baya da san zuciya, baya aiki na wuta. Ma dalla sahibukum ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan abu na hudu, Ubangiji ta'ala ya bashi cikakkiyar halitta, baya da makusa a halittarsa, ya kunsa daidai wa daidai ciki, busu ragu ba, sun zama ɗan yatsu hudu a hannu, busu ƙaru ba, baya da cindo, dan cindo ba ado bane ba kwalliya bane. Idan ka ganshi daga jeru zaka ce masa dogo, in ka ganshi da dogaye zankalal ɗin nan kuma zaka ce masa gajere. Sai ya zama tsakiya sallallahu alaihi wasallam, wannan kan yafi banƙaye. Sama da ba a ce maka malam dogo babu gwaninta a ciki, sama da a ce maka dogo zankalal kuma nan ma babu gwaninta a ciki, babu kyau a ciki, babu burgewa. Ubangiji ta'ala ya bashi kamala. Ga wushiriya a bakinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, in yana magana baya haɗiye wani harafi ko kalma, kalmomi suna fita daidai wa daida. Tare da haka a wani sa'ilin ya maimaita kalma sau biyu don ya isar da mutum komin dolancinsa, ko da mutum bami ko da ƙiƙi ne, to manzon Allah na iya fahimtar da shi magana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yana magana warawara cikin azanci da dabarar magana, shi ne mafi fasahar masu fasaha, shi ne mafi kyawun halitta da ido ya taɓa gani a bankasa. Ido bai taɓa ganin kyakkyawa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ana son mutum dan kyansa ko ba dan ɗabi'arsa ba, to duk duniya ba wanda ya kamata ta so irin manzon Allah dan yafi kowa kyau. Ina da aminci ta fita. To wannan wani abu ne da Allah ya hadawa manzon Allah shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ga kamala, ga haiba da kwardini, abokanansa da sahabbansa waɗanda suke tare da shi yau da gobe, saboda kwarjininsa sai su kasa tambayar shi wani abu, ba dan shi mai kaushin hali bane, sai dan kwarjini da Allah ya zuba masa ya bambanta shi da sauran mutane. Kai waɗanda suke ganin surukansa, wanda za a iya ganin suna da minna a kan shi, ta cewa a kan shi dan sun aura masa ƴaƴansu irin su Sayyidina Abubakar, irin su Sayyidina Umar, tare da haka manzon Allah na musu kwarjini. Da yawa daga cikin sahabbai suka ce farin cike muke yi ƙauyawa su shigo Madina, wanda ba sa ganin Annabi kullum, saboda su din sun zo duk abin da suka saho da shi na tambaya kai tsaye za su faɗa gaban Annabi, ba sa jin kunya. Suka ce mu kuma sai mu kwashi ilimi arha, irin tambayar da mu in za mu yi manzon Allah din kwarjini yake mana ba ma iya yi. Wannan halitta wani abu ne da manzon Allah ya fice da shi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi fice ta kyan hali da kyan ɗabi'a, ya fi kowa kyauta. Iska da ke ingizo giragizai da ke ɗauke da ruwan sama, wannan iskar manzon Allah ya fi ta kyauta. Haka Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa cikin hadisin Bukhari, ya fi kowa jarumta. A wurin da jarumai suka riƙa guduwa a yaƙin Hunayn, a lokacin manzon Allah na tsaye yana cewa ana nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib, ni ne annabi ba ƙarya ba, ni ne dan abdul muttalib. Idan ya santo kuna son waɗansu jarumai da suka yi bajinta a waɗansu fagage da ba na yaƙi ba, a waɗansu fagage na wasanni, yasa kuka so su dan sun yi fice, dan me ba za ku so ba wanda ya fice a fagen yaƙi, ya yi fice a fagen shugabanci, ya yi fice a fagen kyauta, ya yi fice a fagen kyawun ɗabi'u, ya yi fice a wajen kyawun halitta. Dukkan abin da ɗan adam zai haɗa na jama'a su so shi, Allah ya tara, manzon Allah wannan ya ƙara akan na saura sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka Allah ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim, lalle kai kam kana kan ɗabi'u waɗanda suke na gargaru, kana kan halaye kyawawa. Sannan manzon sallallahu alaihi wa sallama ne Allah ya zabe shi don ya zama cikamakin annabawa, daga shi ba wani annabi da zai zo da sabon sako ko sabon manzanci. Ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima. Sannan Ubangiji ta'ala ya tattara masa abinda ya rarraba wa sauran annabawa, shi aka tattara masa shi kadai. Malamai sukan yi istinbatin wannan ne a cikin ayoyin da ke cikin suratul an'am waɗanda Allah ya lissafo wani adadi na annabawa har 18 ko 10 wani abu a ƙarshe sai Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ulaika allazina hada Allah fa bihudahu muqtadi, waɗannan sune waɗanda Allah ya shirye su ya zabe su, kai kuma yi koyi da shirye su. Abin nufi yayi koyi da shiryar annabi Ibrahim, yayi da ta annabi Musa, da ta annabi Isa, da ta annabi Dawud, da ta annabi Sulaiman, da ta dukkan annabawa. Kaga ababan da aka rarraba musu shi an hada masa shi kadai sallallahu alaihi wasallam. Kaga rabansa kuwa ya fi na kowa yawa, ko dan kama da ake bada labarin sa a kasar Hausa saboda san kai irin nashi, in ya tashi rabo a gidansa sai ya raba da kowa sai ya manta da kansa, sai ce af na manta da kaina, to sai a ce to ai masa karo karo, to idan aka masa karo karo karshe nawa zai fewa, nashi zai fara sauran yawa. To manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai karo karo aka masa ba, ta aka yi fa bi hudahu muqtadi, yi koyi da shiriyar su. Duk abin da yake sunan sa shiriya cikin abin da annabi Ibrahim ko annabi Musa ko annabi Isa ko Dawud ko Sulaiman suka zo da shi manzo Allah ya yi koyi, kaga ya hada duka tsira da aminci ta tabbata gare shi. Ya yan uwa musulmi, manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi ala fatratin min ar-rusul, daidai lokacin da ake kamfar annabta da manzanci. Annabi Isa ya shude da kusan shekaru 500 da yan kai, kaga duniya da aka ce ta yi kamfa ta annabta ko wahayi daga sama tsawon shekaru 500, kai ka san za ta samu kanta cikin rudu. Duniya tana cike da tashin hankali a wannan lokacin, ko dai ka bi daular Rumawa wadda suke bin addinin Kiristanci garwaye da maguzanci. Dai Ibn Khaldun yake cewa daular Rumawa ba Christianity suka shiga ba, a'a Christianity ne ya rikide ya zama baroman addini. Shi yasa kuke ganin January da February da sauran watanni dinnan sunaye ne na tsofaffin gumaka a daular Rumawa, amma aka sa shi cikin Kiristanci. Annabi Isa bai san da waɗannan watannin ba, wato dan asalin su maguzanci ne na Rumanci. Da haka idan ka kalli Kiristanci za ka samu rabi ko sama da rabi ko na amma kamantin haka nashi, asali maguzancin Rumawa ne aka cusa shi cikin Kiristanci. A ce Rumawa ba su shiga nasaranci ba, dan da sun shiga nasaranci za ka fi koyarwar Annabi Isa ko ta almajiransa, a'a nasarancin ne waɗansu suka kawo shi suka maishe shi barume. Kaga sai ya tasirantu da me al'adu da maguzanci na me na Rumawa. To a wannan lokacin kuma suna daga cikin masu fada a ji a duniya, an kabe su kaga ba a kan shirya take ba. In ka bi daular mutanen Farisa wanda bautar wuta ake yi, in ka zo ka biyo Larabawa kuwa, to su kuma wannan gumaka ne, kowane gari da gunkinsa. In ka zo gari kuma kowane gida da gunkinsa, wani lokacin a gida ma kowane mutum da gunkinsa. To a nan cikin wannan rudani duniya tana da bukata, tana cikin kishirwa na shugaban da zai fishe ta daga rudin kwakwalwa da take fama da shi. A irin wannan lokaci ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya kaddara masa fitowa ta gidan asali, gidan da duk balaraman da ke duniya ya san su. Domin duk wani balarabe a wannan lokaci a duniya a duk inda yake yana girman balaraban Makka, shi ko balaraban Makka ko wane ne, to yana girman Qurayshawa. Su ko Qurayshawa ko su wane ne su, sun san Banu Hashim sun fi su. To sai Allah ya kaddaro wa manzo Allah fitowa daga gidan asali, gidan da suke da shahara kamar rana a lokacin azhar. Ubangiji ya yi shi a cikin wani madaidaitaccen yanayi bisa ga kaddarawarsa subhanahu wa ta'ala. Bai fito daga cikin gida na masu kuɗi ba, ballantana wadata ta sa shi shige da yiwa mutane kallon raini da kallon hadarin kaji, sai ya fito a gidan da ba su da wadata. Amma kuma bai danka shi a hannun masu riko marasa kirki ba, ballantana wannan ya sa ya tashi da fushi da jin haushin jama'a. Mahaifinsa ba kuɗi ko mai rikonsa ya zama mara mutunci, sai Allah ya danka rikonsa a hannun masu karamci, duk da ba su da wadatar kuɗi kamar sauran, amma suna da yakana, suna da halin kwarai a duniyar da suka rayu a cikinta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taso da yanayi daidaitacce, shi ba dan shi gubba ba, ballantana ya zanto baya iwa kansa komai sai an yi masa, baya da ruhi na dogaro da kai da jin yancin kai. Shi ba korarre ba, baran dangi, ballantana ya zanto mummunan mu'amalar da aka yi masa ta kashe kyakkyawan fata a cikin zuciyarsa. An haife shi a Makka wanda birni ne cikin birane, barma Makka ita ce uwar alkaryu, ita ce uwar birane. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير كاكا أمبرنيني dan cibiyarsa abin ne aka binne ta sai Allah ya kaddara masa zaman kauye dan ya san dabi'u da halaye irin su ishara kan cewa zai zama shugaban yan binnin da yan kauye bisa ka'idar wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basiran wa nadhira walakinna aktharan nas la ya'lamun inda abin ne kadai ya tashi har ya girma har ya kai dan shekara 40 aka turo masa da manzanci to bai san wani irin tasku rayuwar kauye da karkara take ciki ba inda a kauye aka haife shi kuma har ya girma sai da za a turo shi manzo aka turo shi wajen mutanen binni to bai san ma yaran da zai musu magana da shi ba sai ya zanto ya san duka yayi kiwon dabbobi dan saboda wannan ya zama kamar wani horo da aka bashi dan ki wasan dan adam anan gaba dan dukan wanda ya jurewa wauta irin ta rakumi da wauta irin ta sa wanda yake dan bana bakwai dan tashan balaga wanda ba maki yayi ba zai san ba me yake nufi da dan bana bakwai a cikin shanu wanda bai zaman kawai ba ma ba zai san wannan ba a lokacin da sa ya zama irin wannan shekarun yana cikin tashan balagarsa to me shi ya shiga uku dan bai shanu yake ganti daga nan gurin sai ya tafi kura in yana da wata budurwar saniya a wajen da kai bai shi ka shiga uku daga nan gurin sai ya tafi biki daga nan sai ya tafi kaza to mutumin da ubangiji ta Allah ya kaddara masa kiwatar dabbobi masu dabi'u irin wannan me zai hana shi shugabanci dan adam ya ci nasara wajen shugabantar dan adam ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa ganin irin mutane biyu ya rayu da talakawa ya san bukatun su ya rayu da masu kuɗi ya san irin zuciyar su da irin yadda suke tunani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya turo shi a daidai wani lokaci da ya halarci waɗansu yaƙe-yaƙe ko labarinsu cikin yaƙe-yaƙen da Laraba suka yi a lokacin jahiliya ya halarci wani taro na sulhu da aka yi har yake cewa inda za a kiraye ni irinsa a yanzu lokacin musulunci da na ansa irin wannan kiran ya ga yadda aka yi faɗa ya ga yadda aka shirya ya koyi yaya ake yi a shirya idan an ɓata ya koyi yaya ake aiwa abokin gaba illa idan har rigima ɗin kuma ta kama duk ya ga wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba dan ya shiga cikin an yi fada ko yaki da shi ba sai dan ya halarci wani waki'i abin gani da ido wanda labarin su ke kaiwa da komowa a cikin kunnuwan mutanen da suka rayu a zamanin ya kware a cikin rayuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka iya cewa dai a takaitan takaitewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an ce dan adam to babu wanda kalmar za ta fara gaskatuwa akan sa sai manzon Allah shi ne dan adam na farko duk wanda ba shi ba na biyu ne idan an ce kamala da cika da batsewa to shi manzon Allah shi ne cika din shi ne kamalar kuma shi ne batsewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka iya cewa shi ne mafi kyawun dan adam na buga misali wanda ya zo a daidai lokacin da duniya take kishirwarsa wanda abokanan adawa duk da sun yi adawa da shi amma a cikin zukatansu sun yadda cewa akan gaskiya yake shahidu lahu bil amana qabla an yursal sai sai da cewa sunansa Aminu tun kafin a turo shi zama manzo sallallahu alaihi wasallam sun yadda yana da falala shahida al annamu bi fadlihi hatta al ida wal fadl ma shahidat bihi al a'da'u wanda yake da wannan matsayi a ce shine wani zai masa fatanci ko ya zage shi ko ya fadi bakar magana akan sa to ko shakka babu wannan ba karaman hasara bace ba ga wanda ya samu kansa a cikin irin wancan hali ya ƴan uwa musulmi menene wajibi akanmu a matsayinmu na musulmi menene ya kamata mu yi dan ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tsare wannan abin da na zana muku kadan daga cikin sa abin da na fara din nan inda za a ce wani malami ya tashi ya faɗi waɗansu ba wannan ba zai iya faɗa in yayin mintunan da nayi a ce wani ya sake tashi ya faɗi waɗansu ba wannan ba game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya wa maganganun mu reshe ya faɗi waɗansu al'amura masu tarin yawa menene wajibinmu wajibi ne jaddada imaninmu da shi da haɓaka imaninmu da shi a cikin zukatanmu a daidai lokacin da waɗansu suke kafirce masa dan imani da shi shi ne sinadarin shiga aljanna wanda duk bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba babu shi babu aljanna Allah madaukakin sarki ya wajabta mana haka imani da dukkan annabawa ballantana kuma shugabansu mafificinsu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Ya wadanda suka yi imani, ku dada imani da Allah, ku dada imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan aya ta zama ɗaya daga cikin hujjoji da malamai ke yi bisa ga karuwar imani ko raguwarsa, dan Allah ya kira mu da sunan imani kuma ya umarce mu mu yi imani. Kaga kenan ana nufin mu dada akan nada, mu ƙara imani da shi, mu ji duk lokacin da wani ya kafirce masa kamar ƙara zuga mu yake na ƙara yadda da shi, duk lokacin da wani ya bijire masa kamar zuga mu yake akan mu ƙara makalkale wa shiriyar da yazo da ita sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na biyu, wajibi ne mu kaunace shi. Kauna ta gaskiya ta shari'a ba kauna ta al'ada da ɗabi'a ba. A ɗabi'ance kakan so dukan wani wanda yake da wata alaka cikin alakoki a tattare da kai. Kakan so matarka, kakan so ɗanka, kakan so mahaifanka, kakan so aboki, kakan so waɗansu ababai da kake amfanuwa da su a rayuwarka ta duniya, tufafinka, abin hawanka, gidan zamanka da sauransu. Amma duk ƙaunar da za ka yi wa kowane ne ko menene ta zanto ƙasa take da ƙaunar da za ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato kenan ƙaunar manzon Allah ta tsara ta sauran yawa, sannan kuma ta zanto ta sha bamban da ƙaunar da za ka yi wa manzon Allah. Dan shi ƙaunar da za ka yi wa manzon Allah ƙauna ce garwaye da girmamawa, ƙauna ce garwaye da biyayya, ba ƙauna gayanta ba, ba tare da an yi mata riga ta biyayya ba, ba tare da an yi mata tufafi na da'a ba. Dai idan ya zanto ƙauna ce ta so kawai, to wannan ba ta cire mutum daga gidan wuta ta kai shi gidan aljanna. In ƙauna kaɗai ɗaya-ɗayan ƙaunar da babu da'a, babu girmamawa, babu biyayya, za ta kai mutum gidan aljanna? Da farkon wanda zai fara shiga shi ne Abu Talib. Da shi ne farkon wanda zai fara shiga aljanna, dan ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya fifita shi akan ƴaƴansa da ya haifa na cikin sa, ya darjanta shi, ya kwarzanta shi, ya ba shi kariya da dukiyarsa, ya ba shi kariya da ƙarfin da kaifin takobinsa. Duk irin batancin da mutanen Makka suka so su yi wa manzon Allah Abu Talib, ya tsaya ya ce bai yadda ba, wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turab dafina fasda bi amrika ma alayka zababatun wa bisir bizaka wa qarra minka uyuna wa da'awtani wa za'amtu annaka nasihi falakad sadakta wa kunta qabla amina wa aradta dinan kad arabtu bi annahu min khayri adiyanil bariyati dinan lawla al malamatu aw hizaru masabbatin lawajadtani sam'an bizaka yaqina. Yace wallahi duk da karfinsu ba za su iya kaiwa gare ka ba, kaiwa gare ka ba sai ranan da aka yi matashin kai da ƙasa, ma'ana sai ranan da ba ni da rai. Ka kiraye ni, na tabbatar abinda ka yi min nasiha ce, domin dama can sunanka Aminu. Ka yaɗa wani addini, ka tallata shi, ka bujiro da shi, wanda ya fi dukkan wani addini da ɗan adam ya sani a ban ƙasa kyau. Ba don zargi ba, ba don karatu na shiga addinin yara ba, da na yi maka da'a cikin abin da ka zo da shi. Duk da san da Abu Talib ya wa manzon Allah, sai dai kashi bai imani da shi ba. A lokacin mutuwa manzon Allah ya zo same shi yana tallata masa kalmar shahada, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahadu laka biha indallah. Amma a gefe daya ga Abu Jahal da Abdullah ibn Abi Umayya, su kuma suna cewa a tarkaba wa millati Abdul Muttalib, karshe abin da ya ce ya mutu akan addinin Abdul Muttalib. Kaga duk san da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai kai shi aljanna ba, saboda bai imani da shi ba. A ce kenan san annabi ya ƴan uwa baya takaitowa a cikin so kadai, so tare da mai da'a, so tare da mai girmamawa, so tare da biyayya, so tare da makalkale wa shiriyarsa sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shine hakikanin so. Amma in so ne na waka, yo ai ba bambanci tsakaninka da jarumin India, shi ma da yaso budurwarsa waka ya mata, kai kuma sai ku so annabi kai maka masa waka, me bambanci tsakaninka da shi? So ne na girmamawa budurwa, in ana son ta ko bai girmama ta ake ba. Dan ba mai girmama budurwa da zai ce girmamawa dai irin wanda za a ce ana da sunan girmamawa, sai dai kawai sai mutuntawa, akwai wannan. amma girmamawa, ganin kurjini, darjantawa, dauka sama da komai, dan duk abin da kake wa irin wannan son na kololuwa, to babu yadda za a yi maka umarni ka iya saba masa. Sannan mu kudurce cewa manzon Allah ma'asumi ne, kudurce mu cewa ma'asumi ne, shi yasa dukkan wani abu da za a danganta masa na batanci ba za mu yarda da shi ba. Amma duk mutumin da yake daukan manzon Allah kamar ga magadin sauran mutane, to ga magadin sauran mutane ya iya yi wa su yi abin da ba na kyautawa ba. To su turawan duniya so suke a ɗauki kowane shugaba kamar irin su shugaba Bush ya yi daidai ya yi kuskure, kamar irin su Bill Clinton ya yi jarinta shi yasa ya yi shugabanci shekaru 16, shekaru 8 yana gwamna, shekaru 8 yana shugaban ƙasa, amma tare da haka kuma aka zo aka rutsa shi sai da ya baiwa Amerikawa haƙuri. Wasu suke kowane shugaba a ɗauka cewa duk kirkin ya iya yin wani ɗan kuskure, wannan barbarar tunanin suke so su yi mana. Mu ma'amalanci annabawa irin mu'amalantar da suke wa waɗansu jarumansu ko shugabanninsu, wanda annabawan Allah ba gama garin mutane ba ne ba da za a ce a iya binciko a gano wani ɓangare na kasawarsu. Manzo sallallahu alaihi wasallam ma'asubi ne, wajibi ne kuma yi masa da'a da yin koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wajibi ne girmama shi. Falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun, wajibi ne yawaita salati a gare shi, tsara da mutunta tabbata gare shi, yawaita salati a gare shi, tarbiyantar ƴaƴanmu akan haka. Wajibi ne kira zuwa ga addinin da yazo da shi, kira zuwa ga sunnarsa, kira zuwa ga addinin musulunci, yaɗa shi da kai shi inda bai kai ba, kare sunnarsa da yaɗa ta a cikin rugumin bid'a ba. Wannan na ɗaya daga cikin bashin annabi akan al'umma wanda kowa an wajabta masa sai ya biya. Wajibi ne kare sunnarsa, wajibi ne yaɗa sunnarsa, wajibi ne yaƙar bid'a, wajibi ne yaɗa koyarwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wajibi ne baiwa annabi kariya ta kowace irin fuska. Ba shi kariya a rubuce, in kai ka ƙware wajen rubutu kuma ka san me za ka rubuta. Ba shi kariya a magance, a wurin da za ka yi wa'azi, a wurin da za ka yi hudubar juma'a, a wurin da kake shirye-shirye ta waɗansu kafofin yaɗa labarai na gani kamar talabijin, na saurare kamar rediyo. Wajibi ne ba shi kariya ta fuskar mulkinka, wajibi ne ba shi kariya ta kowace irin fuska, irin yadda sahabbansa suka tsaya tsayin daka wajen ba shi kariya ta kowace irin fuska ba su gajiya ba. Wannan wajibi ne akan kowane musulmi. Kar mu tsaya muna tsammanin cewa baiwa annabi kariya ya takaita ne akan gwamnoni na jihohi na musulmi, shugabannin kasashe na musulmai, sarakuna. Wajibinsu baya nuna sun sauke mana mu din, wajibinmu baya nufin su kuma nasu ya sauka a kansu. Dole mu ta hanyoyinmu da za su iya tasiri su yi, ta hanyoyinsu da za su iya tasiri. Wani baya saukewa wani. Kariya ga addinin musulunci, kariya ga manzon Allah fardu ainun ne, ba fardun alal kifaya ba. Kar mu ɗauka cewa dan yanzu na yi wannan latta ko mun yi wannan latta, malam Sani ya zo ya yi taliki, wani malamin ya yi aunoje, waɗansu sun yi taro a wani waje, sun ɗauke maka kai musulmi, sun ɗaukewa matar da suke cikin gidan aure, sun ɗaukewa wani mutum ya ɗauka, to shi kenan kafa Allahul gobe zirin kita, mu shi kenan su wane sun wadatar mana. Wallahi tallahi namu bai zama ya sauke maka naka ba. Tsayin daka wajibi ne mu fahimci wannan cewa wato ainihin baiwa annabi kariya abin ne da yake dole a kanmu. Yayan uwa musulmi, me ya kamata mu yi a daidai wannan lokaci, ko me ya kamata mu ƙara yi doriya akan wanda muke yi da? Na farko dai, raya aqidar alwala wal bara, aqida ta alwala wal bara, aqidar ta so Allah, so manzon Allah, so wanda yake son Allah da manzansa. Kaki kafirci, kaki kafare, kaki masu goyen kafirci, ko suwaye ko ƴan gidanku ne. Wanda ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah, ko mahaifinka ne ibada ne ka ƙi shi, ko mahaifiyarka ce ibada ce ka ƙi ta, ballantana wani ɗan garinku ko ɗan ƙasarku ko kawai wani arde da yake wata duniya ta daban. Wannan wajibi ne. Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ba yanda za a yi ka samu mutanen da suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar ƙarshe. Matukar sun yi imani da Allah, sun yi imani da ranar ƙarshe, ba yadda za a yi yuwaddona man hada Allahu wa rasula su kaunaci wanda ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah. Matukar mutane da gaske ne sun yi imani da Allah, sun yi imani da ranar ƙarshe, ba yanda za a yi su so wanda ya kafircewa Allah, su so wanda ya kafircewa manzon Allah. Walau kanu aba'ahum, ko da iyayensu ne maza, aw abna'ahum, ko ƴaƴansu da suka haifa, aw ikhwanuhum, ko yayye da kanne, aw ashiratuhum, ko dangi na wajen uwa ko na wajen uwa ko na wajen uba. Ulaika kataba fi qulubihim al-iman, irin waɗannan su ne waɗanda Allah ya zana imani a cikin zukatansu, imani ya samu gindin zama, ya samu gurbi a cikin zukatansu. Wa ayyadahum bi ruhin min, kuma Allah ya karfafe su da ruhi na musamman daga gare shi. Wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, zai shigar da su aljanna da ƙoramu ke gudana karkashin bainayenta. Anan wajibi ne mu so ƴan uwanmu mu ne mu ki kafirai. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhuzu aduwwi wa aduwwakum awliya, ya waɗanda suka yi imani inda gaske ne kuma mu ne, kada ku riƙe abokanan adawa ta abokanan adawar ku a matsayin masoya. Kar mu ɗauka wai sai kafiran ƙasar Denmark da kafircin sai fito, wai su ne ake nufin mu ƙi su, mu so Faransa, mu so Ingila da Amerika, ba wannan ake nufi ba. Kar ana nufin wai muna ƙin su ne dan su suna can Denmark a ƙasar Turai, mu zo mu so wani kafirin Jos da ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah. A'a, duk inda kafiri yake wajibi ne ka kishi kai musulmi, ibada ce. Idan ka so shi ka saba Allah. La yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya min duni al-mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wa ila Allahi al-masir. Ba yanda za a yi mummuni na gari ya ce zai riki kafiri a matsayin abin so, ya kyale mummunai ƴan uwansa. Bai halatta ba mummuni yayi wannan, wanda ko duk yayi haka falaita min Allah fi min shay, shi ba komai bane a wurin Allah subhanahu wataala. Ibnu Jarir Tabari yace ana nufin ya kafirta, wanda dai zai so kafiri kawai dan wata manufa ta duniya. Mu duba mu ga yanzu yadda ƴaƴan musulmi suke son kafirai. Kafiran nan fa manzo sallallahu alaihi wasallama da aka yi masa wannan batanci a waɗannan kafofin watsa labarai, kafiran nan fa su daɗi suke ji na an yi haka, sawa'un sun bayyana ko sun ɓoye. To dan me kai zaka so su? Wajibi ne a rayar da wannan aqida ta alwala wal bara. Kun ga yanzu babbar musifar da ake ciki, wannan aqida ake so a kasara ta kowace irin hanya, a sa mutane su rinka tunani na launin fata cewa duk ƴan Afirka ne, ko su rinka tunani na nahiya cewa su ƴan Afirka ta yamma ne, ko su rinka tunani na ƙasa cewa su ƴan Najeriya ne, ko su rinka tunani na yare ko na yanki cewa su ƴan arewa ne ko Hausawa ne, wanda ko so ake mutane su yi tunanin cewa mu menene, mu musulmai ne, mu musulmai ne. Wannan shine wajibin tunanin da ya kamata ya zauna cikin zukatan mutane. Idan larura ta samu zauna ƙasa ɗaya da wanda ba musulmi ba, idan larura ta samu na jam'iyyar siyasa ɗaya ne da shi, idan larura ta samu na jiha ɗaya ne da shi, wannan zan bi ka'idojin zama ne ta yadda ba zan cutu ba, shi ma ba zan cuce shi ba. Kuma lokacin da na bi ka'idojin zaman da karɗin cutu karɗin cuce shi, addinin nake bi ban saba addini ba, ban yi compromise ba. Amma a ce sai na so shi, to fa na yi compromise kenan, na yi tanazu, na sassauta, to ba maganar sassauci cikin addini. Ma iya yin sulhu, mai dogon zango ko mai gajeren zango, wannan dan cimma wata manufa ne. In na gazan cutu sai in shelanta masa kai sulhun nan ba, daga nan zuwa sati mai zuwa ni ya kare a wajena, dan ba zan tsaya in cutu ba. Amma haka wai ɗauka buɗaɗɗen sulhu ni da shi mun zama ɗaya, dan mu ƴan arewa ne, dan mu baƙaƙen fata ne, wannan nau'i ne na kafirci. Idan kai haka ka ce kun zama ɗaya da kafiri, wannan nau'i ne na kafirci. Da haka dole ne sai an yi wala'i daga kafirai, cewa a yi hikima na zama da su, wannan fa daban, baya nuna a ƙaunace su a cikin ƙoƙon zuci. Magabata ke cewa inna la nabussu fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anuhum, mukan saki fuska a ɗanyi fara'a da dariya a fuskokin waɗansu mutane a zuci, muna cewa Allah tsine muku albarka, tunda mun san kafirai ne sun kafirce Allah, sun kafirce manzon Allah. Amma muka ɗan saki fuska don cimma wata manufa, amma ba ma sassauci, ba ma sassauci, ba sassauci. Ya kamata ku san wannan. Abu na biyu, wajibi ne mu yi ta karantar da ƴaƴanmu da matanmu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ta hanyar tataccen ilimi, ba ta hanyar al'ada da irin bid'a ba, dan abin takeici da bakin ciki lokacin da wannan abin faru. Kafofin watsa labarai waɗansu daga ciki sun ba da gudunmawa a nan Kano na a ɗanyi bayani na mayar da martani kan waɗancan, amma sai daga sun suka ga gaito jahilai mawaka duk ina masana sunna, kuma wai mawaka ba maza da mata su ɗan rera, wai waɗannan suna su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan akan hanya ma a cikin sabansa suke har suka je har suka dawo gida cikin saba manzon Allah suke ya za su shiga da saban suke ci su sha su hau abin hawa su kwana su tashi cikin saban manzon Allah, wai su ne za su kare shi? Sannan wannan sai ya zanto wata mahanga ake baiwa mai saurare wanda yake ko mata ko ƙananan yara da suke da ƙarancin fahimtar addini, cewa eh wannan fa so ne babban misali na masoya manzon Allah, wannan fa ake tallatawa, wannan su ne al-muslimul ulya fi difa'i an annabi sallallahu alaihi wasallam, wato su ne manyan abin buga misali dan bada annabi kariya. Kaga wannan illa ce, idan 'yan gidan talabijin da 'yan gidan rediyo ba za su yi ba, dan girman Allah me ya amfanin kuɗinka ka je ka kulle yarjejeniya ta mako ɗaya ka ce kai so kake yi kullum ƙarfe 8 zuwa 10 sati ɗaya zaka zaɓi malamai da za su kare matsayin manzon Allah, zaka biya iya ta hamɗin, ina amfanin kuɗinka, ina amfanin kuɗinmu, in ba za ka iya kai ɗaya ba ka haɗa da kai da wani mana. Amma mun tsaya kawai sai dai mu zo mu faɗa wa malami mu bashi wani abu da muka ciro mu ce da ya kamata malam wannan a ce kaza, ya kamata a ce kaza, kowa dai zai iya baka shawara. Wato nauyin naku ne, kuka ce kun ji kun gani game da annabi, kuka ce kun ji kun gani game da musulunci, kuka ce dole sai an shiga aljanna, to gashi nan zai kai a aikata abin da lisanul hal ya kulu zalik, lisanul hali ya kulu zalik. Wannan kaskanci ne, wannan kaskanci ne wallahi tallahi. Matsaya wai mawaka ne za su bayyana matsayin manzon Allah, kuma wannan ke ƙara gaskata maka cewa ahlus sunna ne kadai masoya manzon Allah, duk ina shehunan da suke cin albarkacin manzon Allah a cikin zaurukansu duk ina suke, waye ya fito yayi magana? Amma billahi allazi la ilaha illa huwa, da wani shehi aka taba a wani ƙauye ko a Maroko ko a Algeria ko a wani wuri, billahi allazi da zu an tashi hankali, amma yanzu an yi shiru. Da haka wajibi ne koyar da matanmu da 'ya'yanmu matsayin manzon Allah, mu samu ingantaccen tarihinsa rubutacce ko karantacce da aka yi, mu yi ƙoƙarin 'ya'yanmu su san wannan, su karanci wannan, mu sanar da su wannan, mu rinka hira da 'ya'yanmu kan waɗansu mashahid da manzon Allah ya halarce su, ka rika tattauna da 'ya'yanka ko matanka yaƙin Badar, yaƙin Uhud, Khaybar, Sulhul Hudaybiya, Hijjatul Wada, Umratul Qada da sauran waɗannan ababai, waɗansu mashahid zaman annabi da sahabbansa, tafiya yaƙin Tabuka, haƙurin da ya yi a wajen, zamansa da kaza, zamansa da mutan gidansa, ya zama abin tattaunawarmu da hirarmu a cikin gidajenmu. Idan akwai wani karatu na sira da wani malami ya yi na sunnar annabi, in mayar da kasa ɗin abin ji a gidana ne da matata, in matsata bata, in matsata a 'ya'yana. Idan akwai wata lacca da wani malami ya yi game da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tatacciya, in mayar da wannan abin tattaunawa ne da iyalina don su tashi da san annabi. Mu duba mu ga lokutan da 'ya'yanmu da ƙannanmu da waɗansu ma masu shekarunmu suke kashewa a gaban talabijin don kallon ƙwallon ƙafa a daidai lokacin da ake yaɗa wannan ƙwatanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu duba mu ga taron gidajen kallo a garin nan don girman Allah. Mu duba mu ga yadda ake cika a gindin talabijin daidai lokacin da ake yaɗa wannan abu ta kafar watsa labarai, ana cin mutuncin wanda ya fi kowa tsada a wurinka daidai lokacin kana tafi. Waɗanda kake son su ci, in za su shigo ƙwallon sai sun shigo da sunan Jesus, in za su fita da sunan Jesus, in sun ci ƙwallon su gode wa Jesus, kai kuma kana musu tafi kana son su. Me yake nuna gaskiyar cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Mu duba mu ga idan za a yi shahararriyar ƙwallo, matasan mu fara azumi suke na kwana uku, ba kan wani club na Kano da Bauchi ba, ko Kano da Maiduguri, ko Maiduguri da Yola ba, ka ce garin musulmi ne, a'a kan waɗansu kulam na ƙasashen Turai. Za a yi yanka, za a yi azumi a kan kawai wani ya kwallo kuma ‘ya’yan musulmi. Mutum zai sai riga jesi ɗin na irin mai sunayen arnai ‘yan kwallo ɗin nan, wata naira 2000, wata naira 3000, wata 7000. Idan zai ɗinka hartun da wando ba ya ba fallasa set nawa zai yi. Amma ya zo ya sa rigar da ba zai ga yadda Allah da ita ba, dan ba zai sallah da ita ba. Ga hoton wani arnai, ga sunan wani arnai a jiki. Ba kuma zai je ya gaida sarkinsa ba in yana mutunta su da ita ba, ba zai je ya gaida daga cikin ƙauyensa in yana mutunta su da ita, amma ya sayi ta 7000. Wannan wanda ya yi wannan ɗin a tarihinsa bai taɓa bayar da naira 7 ba ga asusun makarantar islamiyya su ko masallacin juma'a ko na kamsa salawatu na unguwarsu. Bai taɓa yin wannan ba a tarihinsa, kuma yana nan yana waƙar annabi, kuma jira yake wai a busa ƙaho ya shiga aljanna. Sannan ‘ya’yan uwa musulmi, wajibinmu ne mu ƙaulacewa dukkan wani abu da ake daga waɗannan ƙasashe. Duk abin da ake san'antarwa a ƙasar Denmark da ƙasar Norway ya kamata a yi Allah wadai da su, a ƙaulace musu ba wai daga nan zuwa su yi uzuri ba, ko sun yi uzuri, ko sun yi uzuri, don babu abin da za ka ce cikin abin da suke yi wanda dole sai da shi za ka rayu. Saboda haka wajibinmu ne mu ƙaulace musu mu karya su ta fuskar tattalin arziki. A yanzu a yankewar da aka yi musu daga cikin waɗansu ƙasashe na Larabawa, ana ganin cewa nan zuwa wata shida mai zuwa, in wannan ƙaulace ta ci gaba haka, kamfanonin ƙasar Denmark za su yi hasarar da ta kai dala biliyan ɗaya. Dala biliyan ɗaya nan da wata shida mai zuwa. To kaga wannan ya zama wajibi a ƙara ƙaulacewa duk abin da ya shafe su. Sannan ‘ya’yan uwa musulmi, waɗannan ababai ba za su yi mu tafi da su a haka ba, sai mun haɗa da abu guda biyu. Abu na farko, al’ummar musulmi su sami istiklaliya ta fuskar tattalin arziki, cin gashin kai ta fuskar tattalin arziki. Mu zama masu sana’a, mu zanto masu aikin yi, mu zanto kowane mutum mafi ƙaranci zai iya siyar da kansa ba sai ya ɗora nauyi akan wannansa ba. Mafi ƙarancin abin da za ka yi ya zanto in baka ba kowa, to alal aqal za ka iya siyar da kanka. Kar ya zanto mutum goma sun ta'allaka rayuwarsu ga mutum ɗaya, su suke buƙatar ya ciyar da su, kuma su ba wani abu suke yi mishi ba, kawai dan wane ko ƙani ne ko wan uba ko ƙanin uba ko kuma shi ne uba da. Sai mun rushe al'adar da muka taso a kai ta uba ya yi wa ɗansa auren fari, kuma ɗan yana tare da matar ana ciyar da shi da matar, ya haihu ɗaya biyu har wajen so biyar, har yanzu uban ke ciyar da shi. Sai mun rushe wannan al'adar. Wannan al'adar ba ta musulunci bace ba, al'adar musulunci. Musulunci ba ya san mutane ci ma zaune, kowa so ake yin motsi ya aiki, komin kashinsa komin ƙasƙancinsa. To dole sai mun yi wannan, dole fa sai mun yi wannan. In ba haka ba, taron yawanmu ba zai amfana mana komai, ba zai tsinna mana komai ba. Na gaba, dole mu samu istiklaliya ta fuskar ilimi. Ya zanto muna dogaro ne da ƙwararrunmu, ba da ƙwararrunsu ba. Dan ka iya yin tawaye idan ya zanto kana cin gashin kanka ta wannan fuskar, ta fuskar tattalin arziki da ta fuskar ilimi. Ya zanto likitocinmu namu ne, ba mu buƙatar nasu. Ya zanto ma'aikatan nasu ɗinmu namu ne, ba mu buƙatar nasu. Ya zanto ungozomominmu mata a asibiti namu ne, ba mu buƙatar nasu. Ya zanto injiniyoyinmu namu ne, ba mu buƙatar nasu. Sai fa lokacin da muka samu haka muke da ƙarfin fuskantar kalubalen zamani a yau. Amma irin wannan taro na yoyo, to zai wahala al'umma ta iya cin nasara don ta fuskanci wani kalubale da ke gabanta. Ina kallon wata tasha ta talabijin shekaran jiya a wata ƙasa cikin ƙasashen Larabawa, akan wannan matsala da muke tattaunawa, aka taro masana, malaman addini da ‘yan boko da wayayyu suke tattauna, kuwa na faɗin albarkacin bakinsa. Wani malami a ƙasar Sudan, na taɓa kai masa ziyara muka tattauna game da da'awa a can da nan Najeriya, yake cewa daga cikin abin takaicin da ya sa masu kafir suke mana wannan sun raina mu ne, sun tabbatar cewa a jikinsu muke a jingine wajen rayuwa. In sun san muna cin gashin kanmu, ba za su yi mana wannan rashin mutuncin ba. yace to jahilai ko ba sa iya cingashin kansu sai sun jingina da mai ilimi, mara aikin yi ba iya cingashin kansu sai ya jingina da mai aiki, a shekene in zaka cingashin kai sai kana da ilimi kuma sai kana da aikin yi, babu yanda za a yi karayu akan haka. Ya kawo wani misali yace Ubangiji Ta'ala bai yi mu dan mu zama talakawa mu kasashen musulmi, ya zaba mana gurbin kasar da man fetur din duniya 80 cikin 100 na man fetur din duniya a kasashen musulmai, uranium wanda ana sarrafa shi har wajen yin makamashi na nuclear 80 cikin 100 din shi a kasashen musulmai yake, yayi ta zana ma'adanai da karafai da wanene da zinari da azurfa da lu'lu'u, kowanne mafi karancin shine wanda za a ce 70 dinsa cikin 100 yana kasashen musulmai, ma'ana ba inda musulmai za a ce suna da kashi 30 cikin 100 arna suna da 70, sai ce amma duk da wannan marasa aikin yi a duniya da talakawa wanda suke fama da talauci 90 cikin 100 dinsu na kasashen duniya kuma a kasashen musulmai suke. To kaga wannan abin da yake bukata ya yan uwa, yaya zamu yi mu gina al'ummar? Wannan abin fa da Turawa suka yi sun gwada mana su ga nauyinmu, sun gwada mana su ga nauyinmu. Wannan laccoci ire-iren waɗannan da zamu yi ko makamantansu za a yi ne dan zaburar da zukatan da suke barci, amma kar mu dauka in an yi wannan an kare yaya ne za a yi musuluncin nan ya samu gata? To jama'a ba sa iya samun gata sai suna da shugabanci ingantacce, shugabancin malanta, shugabancin siyasa, shugabancin sarauta. Ba ka iya cewa gawa ne ka bi shi, ba a iya nada shugaba a rana daya, in ma an nada za a warware. Shugaba halinsa ne ke mayar da shi shugaba, ɗabi'arsa da mutane za ta sa mutane su ga cancantarsa. Don haka ya 'yan uwa musulmi, mu tuna wannan kalubale da ke gabanmu, 'yan makarantarmu su ƙara karatu, masu karatun addini duk da suke karatu su ɗauka cewa lalle akwai bukatan ƙara karatu, masu da'awa duk yadda suke da'awa su wayar da da'awarsu ta zanto tsararriyar da'awa, kar mu rinka bin waɗansu al'amura taqalidiyya waɗanda su aka saba tun shekaru 20-30 baya ba tare da cigaba ba, mu ga cewa yadda zamani ke da saurin canjawa. Sannan kada 'yan boko mu taba dauka cewa kare addini wani nauyi ne da ya rataya a wayan ustazai, su ko ba sa yin komai nasu. A nan gurin a karatuka da ake a nan masallaci mun riga mun sani akwai da dama daga cikin 'yan boko, waɗansu ma lecturers ko a universities ko a waɗansu manyan kwalejoji na gwamnati. To kar su taba ɗauka cewa wai nauyi ya rata ne a wayan malamai, wallahi su ma akwai nauyin da ke kansu, akwai nauyin da ke kansu. Hanyar bada ilimin su nauyi ne, hanyar dan su ne suke masana'anta ta kera kwakwalwa, jami'a masana'antar kera kwakwalwa mutane. To wani irin kishi kuke nunawa wajen ku ga cewa yaranmu da suke wannan a gabanku, mazansu ko matansu, sun zama nagari, sun zama masu tasirin ilimi, sun zanto masu kaza masu kaza masu kaza. Kar ku taba dauka cewa aikin ya takaita ne akan hutubar juma'a da wa'azi irin wannan. Yayin uwa musulmi, lokacin da aka diba mun ya riga ya kare cif, dan haka zan taka burki a nan. Abinda na faɗa ya zama daidai, Allah ya sa mu yi tarayya cikin ladani da ku. Abinda na kuskure ko tuduma harshe, Allah shi yafe mun. Sauran abinda ban faɗa ba, na tabbatar dan uwana da zai taliki Dr. Muhammad Sani Umar, na tabbatar yana kallo na, kuma tun daga kalmar farko har ta ƙarshe na faɗa zai ga inda aka samu gibi da ya kamata ya faɗakar da ku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Inda yake saman sa inda yake.
Kun ji an ce ranar nuna ƙaunar annabi ce, da aka ba maganar tashi yau, sai na ce ku tashi tukunna. Kafin mu ba malam ya fara ta'aliki, a cikin jawabin malam Ja'far Mahmud Adam ya faɗi wata magana wacce na lura da wasu abubuwa guda biyu wanda ya kamata a kai kuma a nan gurin. Wata rana Abu Sufyan ya kawo yasa ziyara Ummu Habiba, matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam, kuma yar Abu Sufyan, kuma yana sarkin Makka. Da ya shigo gurinta akwai keso ko tabarma, ya zo zai zauna fit sai ta zare, sai ya ce ni ne ban dace da tabarmar ba, ko ku tabarmar ce bata dace da ni ba. Ya rasa dalilin zare tabarmar, sai ta ce wannan tabarmar manzon Allah ne yake zama a kai. Ta ce kai kuma yanzu najasa ne, kafiri ne, baka shiga musulunci ba. Da haka ba zan bakka ka zauna akan tabarman manzon Allah ba. Kun ga yadda tabarman annabi ta yi kima a wajen sahabbai. Na biyu, godiyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk sanda ake tsere a Madina suke zuwa na daya. Ran nan sai ga wani balarabe akan wani dan da kurkushin raƙumi. Aka hada su tsere, sai wannan da kurkushin raƙumi na balaraban ƙauye sai tserewa taguwar annabi. Sai duk sahabbai suka koma aka taba kin ciki aka taba shi rai. Haushi da ya kama su, dan me za a tserewa taguwar annabi? Kishin ya tsallaka ba, ba ma shi ba taguwar sa ma ana kaunar tai ta zuwa na daya. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga damuwa sai ya ce wa sahabbai, haqqun ala Allah Allah yartafi a shay'un min ad-dunya illa wada'a. Yace kakku damu, kun yi damuwa taguwa ta yau an wuce ta. Wannan wata ka'ida ce a wajen Allah ta'ala, duk abin da ya daukaka a duniya kawai wata ran sai Allah ya sauke shi dan ya saukaka musu zafin da suke ji akan kishin taguwa. To abin da zamu yi kafin na ba malam ya fara ta'aliki, cikin jawabin malam yace ya kamata mu nuna kishi kuma mu karantar da jama'a yadda ake kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta hanyar karantar da sirarsa da karantar da tarihinsa da kuma nunawa mutane bambancinsa da sauran halitta. To za mu shirya laccoci guda bakwai wanda kowane malami zai yi guda daya, kuma za a sace a gidan rediyo sati guda za mu muna siyan fili a jere. Kuma anan za a tara kudin, bari ku ga yadda ake yi. Daya, bakwai, takwas. Ni da zan fara ga 4,000, kowa ya fito da abin da ajiyunsa yake saka. Kowa ya ɗebo kuɗinsa gaba ɗaya, kai ya rage kokobo. A waje ‘yan agaji ne za su yi, a ciki kuma ga waɗanda suke nan a tara. Wannan shine zai nuna mutane yadda ƙaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam take. Majalisar ta'awun za ta shirya ta ba malamai su yi bincike na sati, kowa a bashi rana ya gabatar da wani mawdu'i akan rayuwar Annabi, halayensa, yaƙuƙuwansa, zamantakewarsa da iyalinsa, don a karantar da mutane da rayuwar Annabi take. Amma ba za a bari ya wuce haka ba. A ci gaba da karɓar wannan kuɗi. Zan ɗan bada minti biyu don a samu nutsuwa. Kada malam yana lacca ana samun abin nan. Kowa ya zuba daidai imaninsa. Wanda zai zuba duka ya zuba, kamar Sayyidina Abubakar. Wanda zai zuba raji ya zuba, kamar Sayyidina Umar. Wanda ma zai dako abin nan Abu Haisam al-Ansari yayi. Mu tara kuɗi mai yawa da zamu yi wannan abin. Mu fara nuna mutane darasin ga yadda ake. Tunda ba za a ba mu fili kyauta ba, amma ana siyarwa za mu siya. Ko a Pyramid, ko a Freedom, ko a Radiant Kano, duk za mu siya insha Allah. Ai sauri, ai sauri, zan ba malam zai fara, ai sauri. Ina son nutsuwa ne a gurin. Nan gurin idan an gama nan ai mun shiru nan gaba cikin iya masallacin nan, kowa ya tsit. In za ka saka kawai ka saka, ka ƙara cewa uffan. Kamar yadda muka yi bayani, wanda zai mana ta'aliki yanzu shine Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lemo Stroke Rijiyar Zaki. Don haka za mu bashi zai mana ta'aliki na minti 15.
الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين bayan haka duk da cewa makoshina yana rike domin ina fama da mura to amma batu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yafi karfin mura ta hana mutum magana saboda haka zan yi maganar haka abubuwa da dama su suka tattaru suka hadu suka sa har duniyar arna ta cike da tawaje suke mana irin wannan cin kashi har kullun kada mu dinga duban abinda su arna suke yi mana na cin zarafi kawai. Allah madaukakin sarki ya gaya mana za su ci zarafinmu, Allah madaukakin sarki ya gaya mana ba sa son mu, Allah madaukakin sarki ya gaya mana maƙiyanmu ne. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Allah ya ce daman ƙiyayya ta riga ta bayyana a bakinsu, abinda yake cikin zukatansu na ƙiyayya ga musulunci da musulmi wannan ya fi girma. Duk waɗannan abubuwa da za mu ji ko mu gani ko mu karanta na nuna gaba da tsana ga musulunci da annabin musulunci ba abu ne baƙo ba, ba abu ne da zai sa mu yi ta mamaki ba. Abinda za mu yi mamaki me ya jawo ake yi mana haka. Hausawa suna cewa sai bango ya tsage kadangare ke samun gurin shiga. Idan dama muka kalli ƙasashen yamma, Turai da Amerika, za mu ga ƙasashe ne wanda tuntuni shekaru aru-aru sun riga sun rabu da duk wani abu da ake kiransa addini. Sun kwashi addinin sun zubar a shara, ba sa yi wa addini kallon mutunci, ba sa yi wa addini kallon girmamawa, balle har su girmama annabin wani addini. Waɗanda suke karanta Bible suna ganin irin yadda a karatun ko kuma abinda aka rubuta a cikin Bible yake ɗauke da cin zarafin wasu annabawa. A ce annabi Lut alaihi salam ya sha giya ya yi zina da ‘ya’yansa, a ce annabi Sulaiman ya nemi matar maƙocinsa ko sojansa, a ce kaza a ce kaza akan annabawa. Su ba su ɗauki annabci da wata kima ba, tun ma a lokacin suna ƙarƙashin abinda ake gani shugabanci ne na malaman addini, ballantana bayan sun riga sun raba gari da duk wani abin da ake kira addini. Saboda haka su ci zarafin wani addini ko annabin wani addini abu ne mai sauki a gurinsu. Idan muka komo kanmu za mu ga cewa mun tozarta mun wulakanta, saboda mun saki addinin musulunci. Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana lokacin da za mu samu ɗaukaka zai zama ana ganin kwarjininmu. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين matukar kuna rike da imani, kuna mu'minan ku na gaskiya, to ba za ku wulakanta ba, ba za ku yi bakin ciki ba, kada ku yi bakin ciki, kada ku yi rauni matukar kun kasance kuna mu'minai, ba za ku samu wannan ba. Ashe idan muka samu kanmu cikin rauni, cikin bakin ciki, cikin wulakanci, to mutuhumi imaninmu da farko. Sannan idan muka dubi irin yadda mu kanmu musulmi a yanzu, ba a cikinmu mu cikin gida musulmin ba muke ta fafutuka akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, a yi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, wasu suna cewa ba za a yi ba. Ba a cikin gidan ne ake rigima akan tabbatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Ba mu ne muke cewa a dawo a koma a rike annabi sallallahu alaihi wasallama, mu sanya shi a ayyukanmu na yau da kullum, mu sanya shi cikin aqidanmu, mu sanya shi cikin ibadanmu, mu sanya shi cikin mu'amalanmu, a gidaddajinmu, a masallatanmu, a kasuwanninmu, muna fafutuka akan wannan. Wasu kuma suna ganin a'a ba za a yi ba. Ba a cikinmu ake samun wannan ba. A cikinmu ake samun waɗanda suke ganin sai a wata a cikin shekara za a tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai maulidi ya zo, kuma tuntunin da za a yi shi ne akan wasu abubuwa na shirme da wofi, a yi ta waƙe-waƙe, a yi ta wasu maganganu waɗanda suke ba su da kan gado. Ba a cikinmu ne ake samun waɗanda suke ganin cewa akwai wani muƙami da wani zai kayyafa annabi ba. Maqamul wilayatu fi bilzatin fuwaiqa ar-rasuli wa duna an-nabi. Ba a cikinmu ne aka samu masu faɗa irin wannan ba, a cikinmu ne aka samu masu kare wannan. Suna ganin matsayin da waliyi zai samu ya ɗara na manzo, kuma na abin nan matsayin da waliyi zai samu ya ɗara na manzo, sannan kuma annabi bai kai wannan ba. A cikinmu ne duk aka samu wannan. Dukkan wani abu da za mu nuna hoton annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ayyukanmu ta hanyar koyi da shi, babu shi yanzu ya kau ya ɓace a cikin rayuwar musulmi. dan menene ba za a samu wasu daga waje waɗanda Allah ya gaya mana cewa daman makiyanmu ne, dan menene ba za su ci zarafinmu ba? A cikinmu aka samu waɗanda suke shugabancinmu har kullum su kwana su yini su tashi suna tasbihi ga abinda mutanen yamma suke kai. A cikinmu aka samu shugabanni waɗanda ba za su iya motsa kara ba sai sun ji abinda Amerika ko Ingila ko Rasha ko wata ƙasa ta Turai ta ce. A cikinmu ne aka samu wannan. Kuna ganin abin takaici dukkan wannan fafutukar da ake yi ta maganar a kare mutuncin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama har yanzu talakawan ƙasashen musulmi su suke wannan, amma shugabannin musulmi har yanzu sun zirawa abin ido, jira suke su ji menene za su faɗa. George Bush ya yarda, menene za su faɗa ba zai yarda ba. Jira suke su ga ina yake so su bi, wace hanya yake so su bi, su yi gabas ne ko su yi yamma. An kasa samun waɗanda za su fito a yau su ce abinda aka yi cin zarafi ne. Wannan su ne suke shugabancin ƙasashen musulmi. Idan musulmi suka kai zuwa ga wannan matuƙa, zuwa ga wannan lalacewa, menene kake tsammanin wanda daman an ce da mu abokin gabanmu ne ba zai mana ba? Ashe ba za mu taɓa samun matsayin da muke kai ya samu canjuwa ba, ba za mu taɓa samun waɗanda suke abokan gabanmu su dawo su jinjina mu wannan addini ba, sai lokacin da mu muka rike addinin suka ganshi a aikace. Muna da buƙatar mu fito mu karantar da duniya wani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakan ba za ta samu ba ta hanyar mu yi maulidi sau ɗaya a shekara, ba za ta samu ba. Duk wata hanya ta bid'a ba za ta taɓa karantar da duniya Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba. Ai ƴan bid'a da suke can Turai duk shekara suna yin wannan maulidi, wannan bai sa an karanci waye manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba. Dole ne sai karantar da al'umma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wane ne Annabi sallallahu alaihi wasallama, dole sai ya zama wani abu ne wanda za mu yi shi a kullum a kowane lokaci a kowane guri, ba sau ɗaya a shekara ba. Sannan kuma ya kamata mu sani cewa wato shi wannan addini a Allah maɗaukakin sarki shi ya ɗauki shi ya jibinci kare shi, haka nan annabin wannan addini Allah maɗaukakin sarki yana ba shi kariya, shi yake kare shi. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa, ba ku ga yadda Allah maɗaukakin sarki yake kare mun zage-zagen da suke mun ba? Suna zagin wani wanda suke cewa muzammam, domin kafirai na Qurayshawa a wancan lokaci in suna so su zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, maimakon su ce da shi Muhammad wanda suna ne na yabo na girmamawa, sai su ce da shi muzammam, wato abin zargi abin kyama. To shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ku ga yadda Allah yake kare mun zagin da kafirai suke mun ba? Suna zagin wani abu muzammam, ni kuma sunana Muhammad, saboda haka zagin da suke yi na muzammam ne amma ba na Muhammad ba. Abinda aka yi katun aka yi guda 12 aka yada a cikin jaridu, wasu jaridun suka yi ta ɗauka suna yadawa. Katun ɗin nan ba sifa ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, da su da malamansu duk sun san cewa ba haka sifar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba. Wannan yana daga cikin kariya da Allah maɗaukakin sarki yake ba shi. Na jikin wannan katun ɗin suke suka shi suke zagi, ai katun ɗin wani mara kyau wanda ba shi da kyakkyawar kama, ba shi da kyan gani kamar biri kamar dabba, sai a kuma rubuta sunan Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai a sa masa bama bamai a jikinsa, ana nuna duniya cewa wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallama. Allah yana karewa Annabi sallallahu alaihi wasallama soke-soken su ta hanyar su yi wannan katun wanda baya taba bai dauki sifa daya daga cikin sifofin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Saboda haka al'ummar musulmi babu abin da zamu yi musawa kan musan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Soyayya ta gaskiya ba soyayya ta al'ada ba, kamar yadda malam yayi bayani a cikin laccarsa, irin mu koma mu rungumi sunnar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, mu rungumi yadata, mu karantar da ƴaƴanmu, mu karantar da kawukanmu, mu karantar da matanmu, mu karantar da sauran al'ummar musulmi gaba daya. Wannan shi zai kare mutuncinmu, shi zai sa addinin musulunci nan ya ɗaukaka. Sannan kuma mu fifita duk wani abu na duniya, mu fifita samunmu na duniya gaba daya akan mu fifita Annabi sallallahu alaihi wasallama akan duk wani samunmu na duniya. sahabbai sun riga sun gabata. Duk wani abu da ake nunawa na soyayya ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sun nuna masa, mazansu da matansu. Bai kamata wannan ya zama tarihi ne muna karanta shi ba tare da muna daukan wani kwafi, muna daukan wani hoto daga cikin abin da muke karantawa ba. Su ma mutane ne da Allah madaukakin sarki ya yi su da jini da tsoka, kamar yanda ya halice mu, ya ba mu kudura ta mu yi motsi ta mu yi kamar yanda ya ba su. Babu wani abu da ya zo a cikin addini wanda ya fi ƙarfin mu yi, babu abin da ya zo a cikin addinin musulunci wanda yake zama kunci gare mu, babu abin da ya gagare mu. A yayin da duniyar musulunci a yanzu take ta kokarin yankewa duk abubuwan da ya fito daga yamma, muna karantawa muna ji ana gaya mana rahotanni suna zuwa mana cewa dukkan kamfanonin da suka yankewa ƙasar Denmark da ƙasashen da suka zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci mutuncinsa suna samun riba akan yadda da suke samu kafin haka ta faru da sama da kashi 25 cikin 100. Wato kasuwancinsu sai karuwa yake, wanda da a da zato suke idan sun daina sayar da waɗannan kayayyaki da suka fito daga ƙasar Denmark ko ƙasar Turai, kasuwancinsu zai kare za su yi asara sai suka ga Allah yana ninka musu. To wannan babu ba komai yake nuna mana illa yana nuna mana cewa Allah yana tare da mu, matuƙar za mu riƙe wannan addini Allah maɗaukakin sarki shi kuma zai ba mu nasara a cikin duk gwagwarmayar da za mu yi. هذا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ونركع على النبي صلى الله عليه وسلم كدوري في ون الله تعالى تكاها عليه. أنت من شكوى دان أدم يا أبو لين نبلات مسلتوا. أكون سنا كم ميسا سنا سوسمي كوتي ما كون سأما هنن يا كاسا كيوا. سبب الكارن شن أدم من ذا سكر. ثم تبص ahalus sunna kun nuna kuna san annabi da gaske, domin ga kudin da kuka tara nan na san za ku kusan awa fiye da awa ana kirga su ba a gama kirga su ba, tare da adadin wanda suka kewaye kudin sun kusa kaiwa rabin dozi, amma ina tabbatar muku sai kun sun kusa awa, tare da mun san talaucin da ake ciki da zafin da ake ciki, amma kun nuna da gaske kuna san annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka wannan lacca gaba ɗayan ta za a saka ta a kafafen watsa labarai, ko malamai za su yi laccoci, ko wani malami za a bashi maudu'i a nutse, wani akan akhlaq na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani akan siffofi na halitta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani akan yadda manzo Allah yake mu'amala da makiya, yadda manzo Allah ya zauna da iyalansa da matansa a cikin gida, wani malamin kuma a bashi ya magana akan yaƙuƙuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani akan mu'ujizozi da karamomi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka insha Allah inda kuka tara na baya su ci gaba da miƙo nasu ya kai adadi, za mu shigar da su gaba ɗaya cikin kafafen watsa labarai ai ta bayani a ji matsayin ahlus sunna duk a duniya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan zai taimaka mutane su fahimci kauna ta gaskiya, kauna ta tabbas, wacce ita ce kauna ta ibada ta girmamawa, wacce Annabi sallallahu alaihi wasallama yake da ita a kanmu. Malamai sun halarci wannan guri da yawa. Akwai malam Abba Adam Koki wanda shine shugaban majalisar ta'awun baina du'atul salafiyin, yana nan a zaune tare da rashin lafiya da yake fama da shi, amma ya daure saboda kauna Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yi ya halici wannan guri. Sannan akwai malam Duwan Sallare shugaban majalisar malamai ta Izala reshen jihar Kano, shi ma yana wannan guri a zaune da mataimakin sa malam Khalid. Sannan akwai malam Abdullahi Muhammad Getso, shi ma yana nan a wannan guri. Akwai malam Muhammad Nazifi Inuwa, akwai malam Abubakar Husaini Fage, akwai Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijal Lemo, akwai malam Muhammad Sani Ashir, akwai al-Imam Kandahar, akwai malam Abdullahi Ishaq Garangamawa, akwai malam Nasir Yahya Alaramma, akwai malam Abdulkadir Kazaure, malam Muhammad Rabi'u Musa Umar, malam Salisu Umar, malam Jamil principal na Usman bin Affan, akwai kuma Alaramma Malam Jibril da Imam Ahlus Sunna wal Jama'a Malam Abdulwahab Abdullah, Imam Masjid Ibn Taymiyyah, sai ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa, akwai Malam Ali Aliyu Imam Masallacin Juma'a na 'yan katako, akwai Ali Shu'aibu Muhammad Da wanda ke kula da majalisosi da makarantu da masallatai wanda muka danka a hannunsa na Ahlus Sunna kofar Nasarawa. Duka waɗannan mutane suna nan, kuma akwai wasu malamai da na hango daga Lagos ma, Malam Abbas da ɗan uwansa ga su can daga Lagos suke, su musamman ma ina jin suka zo daga Lagos. To don haka kuɗi da ake nema ba daga nan sun tsaya ba, wani yanzu ya ji zafi, an yi magana cewa a fito da kuɗi za a yi ta yaɗa laccocin malamai a kan san Annabi sallallahu alaihi wasallama, a karantar da al'umma ba na Kano kadai ba, ba na Najeriya kadai ba, don za a ɗauka a kaset, kuma za mu yi ƙoƙari a ƙarshe mu ga duk wata lacca da ta rubutu ta tsaro za a samu ‘yan uwa su kuma rubuce ta a ɗan ƙaramin littafi wanda ga kaset, sannan kuma za a kwafe ta a shafi na intanet yadda duk duniya za ta karanta ga matsayin ahlus sunna na ƙasar Najeriya game da abin da ya faru, ga yadda ya kamata mutane su karanci san Annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace. Insha Allah za mu yi wannan, don haka za a iya ci gaba da miƙa wannan taimako ta hannun Malam Abba Adam Koki, ko a kawowa Malam Jafar Mahmud Adam limamin masallacin Dorayi, ko kuma a zo nan a kawo wannan masallacin na Usman bin Affan a lokacin salloli biyar, limamin da yake gabatar da sallah a danka wannan kuɗin a hannunsa. Sannan kuma za a ci gaba da kawo wannan ta hanyar kaiwa masallacin Kandahar, mu teje masallacin Kandahar nan ma za a saka wakili wanda zai dinga karɓar wannan kuɗi, da kuma masallacin Sahaba da ke Kwandila da sauran masallacai waɗanda za mu bayanin su, kamar masallacin ‘yan katako da ke ainihin wato a Abu Ayyub al-Ansari, da kuma masallacin da ke wato tudun Murtala, nan ma za a sa wakili wanda duk za a tattara wannan kuɗi, don wannan magana Annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce ta shafi kowa, don haka za a ci gaba da tara wannan kuɗi, kuma za a ci gaba da fitar da laccoci insha Allahu, kuma Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Kafin na kirawo shugaba Malam Abba Adam wanda zai gabatar da jawabin matsayinmu, akwai wani dan uwa da ya rubuta wata kasida, za mu ba shi yayi minti uku ya karanta wannan kasida. Ina Sha'ibu Dorayi, wanda ya ba mai kin sunnar ma'aiki inda ba bid'a yake ba, kun sa a waƙarsa yana cewa riga Annabi ita kanta